Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Litinin 4 ga watan Satumba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Hawwa da kanun labarai.
A jiya Lahadi, dubban masu zanga-zanga a Niger sun gudanar da gangami a ranar ta uku a jere, suna kira ga kasar Faransa wadda ta yi wa kasar mulkin mallaka a baya da ta janye dakarunta daga kasar. A jiya Lahadi, kafofin yada labaran Iran sun rawaito cewa wasu Iraniyawa mata biyu 'yan jarida za su shafe watanni biyu a gidan kaso. Gwamnatin Bangladesh ta ce wata wasiƙa da aka aika mata mai ɗauke da sa hannun fitattun mutane 170 a duniya game da batun shari'ar da ake ma Muhammad Yusuf katsalandan ne kawai daga waje da ba a buƙatar shi.
To, kanin labarin kenan. A babin rahotanni za a ji cewa watanni uku bayan da kamfanin matatar man Najeriya NNPC ya kaddamar da tashar wutar lantarki mai amfani da iskar gas a birnin Maiduguri bisa umarnin shugaban kasa na lokacin Muhammadu Buhari wanda ya kaddamar da kansa, har yanzu tashar ta kasa baiwa birnin wuta.
A rufe kura ne da gudu. An yaudari su gaba Buhari, wannan a yaudara aka masa yi. Mu daman cancan mun san cewa kai yaudara ake.
Za kuma mu sake kawo muku rahoton zanga-zangar da 'yan Niger mazauna Ghana suka yi kan halin da ake ciki a kasar. Kamar kowace safiyar ranar Litinin, yau ma za a ji shirin ciki da gaskiya wanda Safilu Hashim Gumal ke gabatarwa. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. A jiya Lahadi, dubban masu zanga-zanga a Niger sun gudanar da gangami a ranar ta uku a jere, suna kira ga kasar Faransa wadda ta yi wa kasar mulkin mallaka a baya da ta janye dakarunta daga kasar, kamar yadda sojojin da suka yi juya mulki a watan Yuli suka nema. Allah wadawar Faransa ki fice kawai, abinda masu zanga-zanga suka rika fada kenan a waƙe-waƙen da suka rika rirawa da aka rika ji a wurare daban-daban na zanga-zangar a birnin Yamai tun bayan juyin mulkin na ranar 26 ga watan Yuli. A ranar Juma'a, jagororin mulkin sojin na Niger sun rika jefawa Faransa kausasan maganganu inda suka zarge ta da tsoma baki cikin abin da bai shafe ta ba na goyon bayan hambararren shugaban kasar. Tun a lokacin ne dubban mutane suka shiga zanga-zanga a wani shatale-tale da ke kusa da cibiyar sojojin kasar ta Niger inda sojojin Faransa suke da sansani. Wato, dangantaka ta yi tsamini tsakanin Faransa wadda ta yi wa kasar mulkin mallaka kuma abokiyar tafiyar ta a yakin da take da masu ikirarin jihadi sakamakon yadda Faransan ta tsaya a baya, wato a bayan hambararren shugaban kasar Mohamed Bazoum. A ranar 3 ga watan Agusta ne gwamnatin sojin ta bayyana janyewar ta daga yarjejeniyar aikin soji da Faransa da ke da kimanin sojoji 1,500 a kasar ta Niger. A jiya Lahadi, kafofin yaɗa labaran Iran sun rawaito cewa wasu Iraniyawa mata biyu 'yan jarida za su shafe watanni biyu a gidan kaso a matsayin wani bangare na ɗaurin shekara uku bisa laifin haɗin baki. Lauyansu Amir Raisian ya je shaida mujalla da ake bugawa a kullun ta Hamil Han cewa ƙarƙashin hukuncin Najin Bakeri da Elmas Muhammadi za su yi zaman kaso na kashe 1/4 na wa'adinsu ko kuma ƙasa da wata guda a gidan wakafi. Lauyan nasu ya ƙara da cewa za su yi sauran wa'adin na sama da shekaru 5 ƙarƙashin tsarin jika gyara halinka, inda tsakanin za a buƙace su da su ɗaukar darasin gyaran hali kuma za a haramta musu fita daga ƙasar. Raisian dai bai ƙara haske ba akan ko za a iya ɗaukaka ƙara game da hukuncin, bai kuma bayar da wani cikakken bayani ba game da laifin da suka aikata. Tun a watan Satumba shekara ta 2022 ne aka ɗaure 'yar uwar Muhammadi Elahe wadda ta yi aiki a jaridar ta Hamil Han bayan da ta ba da rahoto kan jana'iz kan jana'izar Mahasa Amini mai shekaru 22 da ta mutu a hannun 'yan sanda. Mutuwar Mahasa Amini, 'yar kabilar Kurdawan Iran, a ranar 16 ga watan Satumba na shekara ta 2022 ta afku ne bayan da 'yan sanda suka kama ta bisa zargin keta dokar sa sutura na tsarin musulunci na kasar, lamarin da ya janyo zanga-zangar tsawon watanni a fadin kasar. Gwamnatin Bangladesh ta ce wata wasiƙa da fitattun mutane sama da 170 a duniya suka rattaba ma hannu suna bayyana damuwarsu akan mutumin da ya kirkiro tsarin samar da ƙananan basussuka domin sana'o'i, ya kuma samu lambar yabo ta Nobel Muhammad Yusuf a matsayin wani katsalandan daga waje da ba a buƙatar shi. Wasiƙar ta yi Allah wadai da abin da waɗanda suka sa mata hannu suka bayyana da cewa ci gaba da cin zarafi a shari'ar Yunus, inda suka yi kiran da a dakatar da shari'ar da ake masa a halin yanzu.
To, an jima kaɗan Hauwa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan, bari mu kawo muku rahotonmu na farko. Bayan lalata turakun wutar lantarki da 'yan Boko Haram suka yi a birnin Maiduguri, Najeriya shekarun baya, wanda ya sa birnin mai fama da matsalar tsaro ya shafe akalla shekaru 2 cikin matsalar rashin isasshiyar wutar lantarki, shugaban Najeriya na lokacin Muhammadu Buhari ya umarci kamfanin man Najeriya NNPC ya kafa tashar wutar lantarki mai amfani da iskar gas saboda a wadata birnin da wuta. To, amma kash watanni uku bayan da Buhari da kansa ya kaddamar da tashar wutar a wani biki mai armashi, har yanzu birnin bai ga wutar lantarkin ba, al'amarin da wasu ke ganin yaudarar Buhari aka yi da dai sauransu. Daga Maiduguri ga Haruna Dauda biyu da cikakken rahoton.
Tsohon shugaban kasar shugaban Muhammadu Buhari da ya tattaki zuwa garin Maiduguri don kaddamar da wannan wutar lantarki mai amfani da iskan gas da dora ma hukumar matakin man fetur na kasar alhakin aiwatarwa, wanda yanzu fiye da watanni uku kenan ya kaddamar da wannan wutar lantarkin. An dai fuskanci matsalar wutar lantarki a garin Maiduguri har na tsawon fiye da shekaru biyu sakamakon lalata turakun wutar lantarki har sau biyu da aka ce ayan gogiyar Boko Haram ɗin sun yi, wanda hakan ya sa tsohon shugaban kasar shugaban Muhammadu Buhari ba hukumar matakin man fetur na kasar wato NNPC kafa wannan injina na wuta mai amfani da iskan gas, ganin cewa an ɗibi fiye da shekaru biyu babu wutar lantarki a cikin garin Maiduguri sakamakon lalata wannan turakun wutar lantarkin. A ranar 2 ga watan Maris ɗin 2023 ne da aka kaddamar da wannan wutar lantarki a garin Maiduguri, amma har rana mai kamata yau ba a fara amfani da wannan wutar lantarki ba, kuma abinda shugaban hukumar matatan man fetur na kasar Alhaji Maila Kyari da abinda ke cewa a wancan lokacin
muka bada kwangila aka yi kan da ya tabbata, kuma yau Allah ya kawo mu ranar da yanzu wannan injin din Allah ya sa ta tashi, kuma za ta bada kilowatt 32, kuma nan zuwa ba da dadewa ba za mu cika ta zuwa ta zama 50, ma'anan shine kusan isassun duk yadda abin da ya faru garin nan za a samu ta.
Su ko al'umman birnin Maiduguri sun kira ga shugaba Bola Ahmed Tinubu ne da sanata Kashin Shatima wanda kuma dan asalin garin Maiduguri dai da su yi wa Allah su binciki batun wannan wutar lantarki dan a kawo musu dauki game da yawan dauke da wutar lantarki da ake yi a jihar, kuma abinda wasu suke cewa
gaskiya akan wannan wutan sai dai mu ce mun gode Allah, amma sama take kasa take, an ce mana an kaddamar, kuma gaskiya bamu ga wutan ba dan nefan ma muna dan samun shi jifa jifa. To, shine muna kira ga sabon gwamnatin da ta shigo don Allah don Annabi ta taimake mu 'yan Borno, don gaskiya muna da wahalar wuta, ta taimake mu 'yan Borno nan ta duba matsalan wutan nan me yake kawo tafiyan yana tafiyan hawainiya. Saboda haka muna roƙon gwamna da mataimakin gwamna kan mataimakin shugaban kasa da shugaban kasa, kamar shi mataimakin shugaban kasa ai dan Borno ne, ya kamata a ce shi zai dan sa kwazo ya bincika
kaddamar da wuta na gas plan. Mu muna gari kaman an rufe kura ne da godo an yaudari su gaba Buhari, wannan a yaudara aka masa yi, mu da mun tuntun mun san cewa kai yaudara ake, saboda inda ba yaudaran sa bai kamata a ce ya zo ya kaddamar da wannan abun. Yanzu bayan tafiyan sa yau mun doshi wata uku muna cikin wata na hudu babu zancen wuta a cikin Maiduguri.
To, assalamu alaikum. Gaskiyar magana shine muna godiya ma tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari abun da ya kaddamar a cikin Maiduguri. Wato, abu ne zaka zo na ka shi Maila Kyari dan jihar Borno, gwamna dan Borno ne, amma wannan abun an ki a fito a gaya mutane gaskiyan al'amarin abun da yake tafiya a cikin wannan abu. Daga haddare ya hadu a cikin Maiduguri, to muna zaton kwana uku ko hudu ba wuta, babu wuta kwata-kwata. Ana ana yin abu kar dai mu ji kunya ga na gwagwala da ya do hanya kar mu ji kunya jama'an Borno yazo ya zama na wannan wutar lantarkin wayan su wuri mu je mu gani ba dai mu ba su yi kokari mutanen Borno tunda mutumin nan ya bada komai shi mele kyari ya tashi ya tsaya ya tabbatar cewa wannan abin tun ana da dama an gama shi saboda mutanen Borno ba za su manta da abin da in aka zo fa ba a yi nasara
matsalan karancin wutar lantarki dina ɗaya daga cikin matsaloli da ake fama da shi a garin Maiduguri da kuma mai da harkokin tattalin arzikin baya da ya jefa mutane cikin halin kakani kayi da yanzu hakan ke cigaba da kukawa game da wannan matsala Haruna Tautabiu Buryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
Tare da Haruna ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Hawwa Sharif da kashi na biyu na labaran duniya.
Daga cikin shugabannin duniya da suka aike ga wasiƙa zuwa ga shugaban na Bangladesh akwai wato tsohon shugaban Amurka Barack Obama da tsohon sakatariyar gwamnatin Amurka Hillary Clinton da tsohon sakatariyar janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon da fitattu a ɓangaren shakatawa zababbun jami'ai 'yan kasuwa da shugabanni na ƙungiyoyin farar hula da sauransu. Wasiƙa da aka aike ta zuwa ga Prime Minister Sheikh Hasini Tarab wato an buga ta a mujallar New York Times na ranar Alhamis a cikakken shafi guda inda ta bayyana damuwa game da barazana ga demokradiyya da haƙƙin dan adam a Bangladesh a lokacin da babban zaben ƙasar ke tafi a watan Janairu. Wata cibiyar lafiya da ke Khartoum babban birnin ƙasar Sudan ta shaida wa kamfanin dillancin labaran AP cewa wani bom da ya fada kan gidajen mutane ya kashe mutane biyar kwana guda bayan da wani harin makami ta sama ya kashe akalla mutum 20 a garin da ke yankin kudanci. Mazauna babban birnin da yaki ya yi kace-kace da shi sun sanar da cewa ko a jiya Lahadi garin ya sake gamuwa da ƙarar har-haren makaman artillery da rokoki da aka rika harbawa a wata na biyar da aka kwashe ana yaki tsakanin sojojin kasar da dakarun katta kwana. Wata sanarwa da ta fito daga wani kwamitin kare kai mai makwabtaka ta bayyana cewa ya zuwa yammacin ranar Asabar kimanin farar hula 20 ne suka rasa ransu. Kwamitin na daga cikin ƙungiyoyin sa kai da kan shirya zanga-zanga ƙara wato mara baya ga samar da dimokuraɗiyya wanda a halin yanzu ke taimakawa iyalai da yaƙi ya rutsa da su.
To a gaida Hawwa Sharif da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai Ghana inda za mu sake kawo muku rahoton zanga-zangar da 'yan Nijar mazauna Kumasi suka yi ta buƙatar Faransa ta fice daga ƙasar Nijar da dai sauransu. Hamza Adams gare ka.
La patrie ou la mort? La patrie ou la mort?
Wasu al'umman Nijar kenan yayin da suke zanga-zangar lumana na jaddada bukatar da Faransa ta fice daga kasar ba tare da bata lokaci ba. Masu zanga-zangar dai na rike da kwalaye masu rubuce-rubuce kamar haka: Faransa ku fice daga kasar Nijar tare da sojojinku. Faransa ku daina tura ECOWAS domin ta kai hari a Nijar da dai sauransu. To sai dai wasu kuma sun ringa kada tutocin jamhuriyar Nijar dauke da hoton shugaban sojojin da suka kifar da gwamnatin Bazoum wato Abdulrahman Tchiani. Masu zanga-zangar dai sun taru ne a harabar babban masallacin Juma'ar birnin Kumasi biyo bayan kiran da wasu kungiyoyin farar hula da ke adawa da kasancewar sojojin Faransa a kasar da ke yammacin Afirka suka yi. Adnan Muhammad na ɗaya daga cikin waɗanda suka yi tsokaci yayin zanga-zangar inda yake cewa suna tare da sojojin da suka yi juyin mulki.
Mu mutanen Niger da muke rayuwa cikin kasar Ghana muna goyon bayan sojojinmu 100%. Ko kuma musamman tafiyar da ake bukata ta Faransawa da ke ciki tare da sojojinsu. Ambassador France da shi da sojojin shi da ke cikin kasar Nijar da ba su mana wani amfani. Yau gwamnatin da ke kai yanzu ta mai girma General Tchiani ya daure da Allah wanda aka saukar da su dalilin zaluncinsu da yake faruwa da kin gaskiyarsu da cutar al'umman Nijar. A daure a hukunta mana su gwalgwadon iyayen da ka'idar hukunci ta kama. Yauwa. Ba Niger tun da suka fara yau shekara nawa kenan? Mine ne bamu gani ba. Minan mu ne bai mutu ba. Ummomin mu sun mutu, yayin mu sun mutu, annun mu sun mutu, matan mu sun mutu, kakannin mu kowa da kowa ya mutu. Abin da yake faruwa bai rage ba. An kawo mana sojoji wai za su taimaki sojojin mu wajen cimma ƴan ta'adda, amma gaskiya ba haka bane ba. Yau ba ka ga ba an ce wai an fita mission tare da France. Su dai mine ne amfanin su idan ba sa fita ba? Ni ban ga amfanin su ba. Dan inda an ce sai dai no military salama su kare za su fita sojojin mu kare za su fita su je su fast da yan ta'adda shi da banga amfanin barkan ba banga amfanin su ba inda su ba su fita ba inda su ba su fita ba su je su taimaki sojojin nan su yi su jiragen nan da aka kawo su yi su kayan fadan sun nan da suka kawo dan su dan a yaki sojojin yan ta'adda inda sojojin Faransa ba sun yi amfani da su ba dan cimma burin ƴan Niger shi dai wallahi ba su da amfani saboda haka su bar mana kasar mu su bar mana kasar mu.
Faransa na ɗaya daga cikin ƙasashen da ke yaƙi da ƴan ta'adda a ƙasar Nijar mai fama da matsalar rashin tsaro. Har in sojojin Faransa suka fice daga ƙasar, shin za a iya samun saukin matsala na ta'addanci a ƙasar? Wannan ne tambaya da Naima Umar Sanda Ahmad da sharhi kan al'amuran tsaron yau da kullun da ma diplomasiya.
Yan Nijar suna son su mallake arzikin garin su ko ta yaya? Wata daure mata'addanci biyu ba Faransa ba, Sarkozy inda yake sarauta as prime minister da shi da wayansu sun ka taimaka an ka tura Gaddafi kai mulki. A ce Libya ta balakunce wannan ya haifi abin da muke gani cikin Sahel. Shi sun ka koma sun ka ce za su yi taimako kuma inda karfin kayan yaki ne sun fi don ta'addanci har yau abin na nan ina gudana. Shi wannan su amfanin da suke samu su ba su janye kyau suna basan ironiya mai suna wucewa da sun bar su cikin hali kakari don shi in sojan sun samu fahimtar hali da suke ciki fari lalaha a ci gaba.
Sai dai ba wannan ne karon farko da al'umman Nijar mazauna Ghana suke zanga-zanga ba. A makon da ya gabata ma sai da wasunsu suka yi zanga-zangar lumana a kira babban birnin kasar, amma na bukatar da a maido da mulkin kasar a hannun farar hula. Nijar ce kasa ta uku a yankin Sahel da ta bukaci Faransa ta fice mata daga kasa bayan Burkina Faso da Mali da ke makotaka da ita. Hamza Adam, muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.
To a gaida Hamza, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkanmu da shirin ciki da gaskiya da masu azancin magana ke cewa wuka ba ta huda shi. Shirin da ke bibiyar karin take haƙƙin bil'adama. A yau ma muna jihar Yobe kan zargin da wasu matasa suka yi na cewa gwamnatin jihar Yobe ta sake su zuwa gidan yari bayan barazana fita zanga-zanga kan taɓarewar harkokin ilimi a jihar. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumel. Shirin ya sauka a jihar Yobe inda wani matashi da ake kira Kumar Bello Jana ya ce an tura kesu gidan yari suka yi ta zaman jiran shari'a na tsawon lokaci ba tare da sanin wanda ya shigar da ƙararsu ba. Matashin wanda yake nema aƙalla ya nuna duniya an take masa ƴanci ya ce gabannin kama shi ya shirya wata zanga-zanga kan neman gyara harkokin ilimi a jihar. Bello Adamu Jana ya ce sun rubuta takardu da mika su ta hukumomin da suka dace dan sanar da su shirin gudanar da zanga-zangar lumana a Damaturu. Kotsam gabannin zanga-zangar sai ƴan sanda suka kama su har da ajiye su a gidan gyaran hali. Lamarin da ya samu asali ne lokacin da wasu suka kafe shugabannin al'ummar jihar tare da rubutun batunci a jikin hoton. Ga dai matashin kwamarar din da bakinsa.
Eh to wai su suna kallon mutane wato suna kallon kaman cewa wato jihar ta shiga wato wani abu da ma ya kamata a yi mata irin zolaya na wannan hotunan. Shi ne dalilin da ya saka wani ya shirya wannan hotun ya saka. Ya aka fara sharing nashi a Facebook cewa Yobe a hannun ƴan sari.
To ina ji daga nan ne
kuma da ya saka kuma sai hotun ya dan yi trending a wannan time din. To ni in particular ban yi posting wannan hoto ba. But amma akwai mutane da yawa da suka yi posting waɗannan hotuna a internet. To ni ban san dalilin da yasa aka zo aka kama ni ba, saboda tunda an ce waɗanda suka yi fabricating picture din su ake nema da wanda suka yi posting su ake nema. So ni me ya kawo ciki da ni a ciki. Sai ne fara zargin cewa ko protest da muka shirya zamu yi bamu samu muna shirye-shiryen zamu yi ko shine ya jawo wannan dalilin da yasa ni na shiga cikin wannan abu.
To wa ne suka kama ka?
Da ni da shi Ali M Ali da ba na Raul Crack ne suka kama mu.
To wa ne Crack?
Akwai police da ake kira Crack su ne suka zo suka kama mu suka kai mu office na suka yi mana bincike. Amma su sauran yara din naji daga baya an ce an kakkama mutane da yawa da suka yi posting photo din but an ce mun a area command suka yi ta cases nasu wanda su bai kai su prison ba bai kai su ko ina ba so amma mu namu gaskiya an kai mu prison mun yi wetin trial na kwana 17 sai aka samu bailin mu
yanzu kuna zaman baili ne ko an take
ku yanzu haka muna zaman baili ne
mene aka fada wani charge aka muku da aka kai ku kotu
A'a, ai abin da aka yi mana ranar Lahadi ni da aka kama ni da naje ni washe gari Monday aka karba court order remain order aka tafi da mu prison ba mu je muka tsaya gaban alkali ba
wato ba ma waye ba da bailin ku ɗan sandan ne ku kotu ce ta ba da bailin
tunda an karba remain order an je an ajiye mu so still lawyer mu ya zo ya shiga saboda ka gani ina fighting PDP ne so sai fighting PDP ta dauka lawyer
kai dan adawa ne kenan
ni dan adawa ne sai fighting PDP ta dauka lawyer tace je kokarin ai bailin so aka yi cikuci ku first week ba samu ba second week ba samu ba sai da aka shiga third week da kuma taimakon yan uwa family da sauransu aka yi ta shige da fice a third week aka samu bailin so tunda kaga kotu ne ta tura mu a wajen trial still through court ne muka je aka karba bailin mu
so abinda zan ce anan ni zaka ce kai kai wannan abun ne saboda kai dan PDP ne saboda kana adawa da gwamnatin APC ta mai malabu ne ko menene a gaskiyar abun da ya faru
gaskiya ni abu guda biyu nake daukan shi na farko ni dan PDP ne ina ganin cewa adawa ta ce ta jawo wannan abu sannan na biyu kuma
kai kanka abin da yasa yanzu inda ake gwamnatin PDP ke mulki a Yobe sai ka zo ka gaba a yi gyara a secondary ba ko me zaka yi barazanar za ku yi zanga-zanga ko ya zaka yi
wannan zan yi barazanar yin zanga-zanga saboda ni zuciyana wato gaskiya nake nema ba wai dan ina PDP wai a ce ko PDP ne yau take mulki idan ba ta yi daidai ba zan ce ba ta yi daidai ba shi yasa ma sunana Comrade din
yanzu mene korafinka menene mai kake kuka da aka yi maka wanda baka ji daɗi ba
gaskiya ban ji daɗi ba saboda idan har ban kashe wani ba ban fuda wani ba ban sata abun wani ba za a zo a min wannan treatment din a zo a ɗauke ni rana ɗaya a je na yi kwana ɗaya station kwanan sauro na washe gari na ƙara tafiya prison na je na yi kwana 17 na dawo gidana wato wannan abu ya mun bakin ciki sosai sosai matuka ban taba tsammani a dare ɗaya a dalilin wani abin da ni ban yi shi ba zai jawo mun har na je ni a wetin trial
to kamar yadda wataƙila aka saurara a makon da ya gabata filin ciki da gaskiya ya bincike har ya gano sunan ɗaya daga cikin hadimin gwamnatin jihar Yobe Dr. Sharif Al-Muhajjir ne ya kai ƙarar matasan wajen yan sanda har ma ya ba mu dalilansa na yin hakan
Dr. Sharif Al-Muhajjir kai ka dauki mataki a matsayinka kai ka daidai dan an ce abun hada hoton shi gwamnatin jihar Yobe mai malabu ne yace
to shi ne gima gwamna ka san dai mutum ne wanda shekara hudu da suka wuce wancan shekaran an yi ta yi masa irin wannan wulakancin kuma yana hakuri yana juriya yana kauda kai kuma baya cewa kome saboda haka wannan karan da aka yi ni dai a ra'ayina ni ba zan nemi ra'ayinsa ba ni a matsayina na ni kaina ni ma dan adam ina da hurumi in kare kaina in an saka hoton shi yaga cewa shi ba zai damu ba wannan ra'ayinsa amma ni anan ina magana ne akan ni kaina da iyalina da yan uwana da mutuncina shi ya saka ni bai saka ni ba kuma har gobe ranan yau din nan ni gwamna bai kira ni ya ce mun in je in saka a kawo ni ba amma fa ya sani cewa ni ba zan kyale ba saboda ya sani na san ya karanta na ce ni kaina ne mutunci saboda haka lokaci yayi da zai bar mu saboda ni na gani ba adalci bane a shugaban mu ya hana mu kare kanmu lokacin da aka zarge mu zargi ne wannan ya kamata mu kare kan gaskiyar magana ba shi ya saka ni ba amma na sani cewa akwai waɗanda ƴan uwana wanda su ma suka ji wannan abin suka ji bai musu daɗi ba akwai wanda kwata-kwata ba shugabanni bane a gwamnatance me ya saka za a saka sunan su a ce suna tsarin bice al'umma.
Kwamishinin ilimi na matakin farko na jihar Yobe, Dr. Muhammad Sani Idris, ya saurari cikin ciki da gaskiya kan korafin matasan karkashin Bello Adamu Jana na rashin gyara makarantu musamman wata makarantar sakandare. Kwamishinin ya nemi shigowa shirin da buƙatar a miƙa lambar sa ga matasan don su gana da shi.
Sunana Dr. Muhammad Sani Idris, ni kwamishinin ilimi na matakin farko na jihar Yobe. Wannan gaskiya ne ina ganin kishi ne na gari, amma sun kauce hanya da ya kamata su zo su same mu mu tattauna. Sun ce sun rubuta takarda, amma lambar da suka saka a kan wannan takardar jiyar da aka yi a kira ba a samu. Wayannan mutanen suna tuna cewa a duk Najeriya babu state guda ɗaya da take gwamnati take biyan kuɗin waye, kuɗin neko 100% ta jihar Yobe. Suna tuna da wannan. Suna tuna da cewa mai girma gwamna ya yi training ɗin malamai saboda 12,000 a cikin shekara 14 nan, saboda inganta musu yadda suke iya koyarwa. Sun ji labari cewa mai girma gwamna shi ne yake biyan kuɗin yaran Yobe su yi karatu a wa'insu makarantu, kamar su science technical a Sokoto, kamar su tulip a Mamudo, kamar makarantu da haka na wanda ba na gwamnatin Yobe ba, wanda gwamna ne yake biya. Waɗannan yaran sun ji godewa gwamna ana misali da sama da littafi 200,000 da ya raba domin yara su yi karatu. Wayannan yaran ana misali sun tuna kamar cewa gwamna yana bada kuɗi ana extension program, inda ake tara yara sama yaran SS3 gaba ɗaya a koya musu karatu. Wayannan yaran suna tuna cewa ana misali da Yoban aka yi jarabawa a cikin yara 14,000 yara 100 ba sa fice 200 ne da suke samu 5 credit including English and math. Amma yau ba ra jaraba da muka yi wannan ta bana ba ta gama fitowa ba, ita ma ta banan yaran suna ta sata a social media cewa bara a cikin yara 14,000 da muka da suka rubuta jaraba 7,000 duk gaba ɗaya sun samu 5 credit including English and math.
Masu raro, da yadda Allah wannan shiri zai miƙa lambar kwamishinin ilimi na matakin farko na jihar Yobe ga su matasan da suka shigar da wannan korafi, domin a zauna tare da samar da mafita ga wannan batu mai matuƙar muhimmanci ga al'ummar da ake shugabanta. Sai a tare mako mai zuwa domin jin wani sabon shiri. Yanzu amadadin Nasara da Mehdi Kaya da ke birnin Abuja, daga nan birnin Washington DC ne Sarfil Hashim Gumi da ke cewa mu kasance lafiya.
To gaida da Abban Iro, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai an manfa'a takaice.
To Ibrahim, a takaicen, a jiya Lahadi ne dubban masu zanga-zanga a Nijar suka gudanar da gangami a ranar ta uku a jere, suna kira ga ƙasar Faransa wadda ta yi wa ƙasar mulkin mallaka a baya da ta janye dakarunta daga ƙasar, kamar yadda sojojin da suka yi juyin mulki a watan Yuli suka nema. Allah wadan Faransa ke fice kawai, abinda masu zanga-zanga suka rika faɗa kenan a waƙe-waƙen da suka rika rerawa da aka rika ji a wurare daban-daban na zanga-zangar abin nan yamai tun bayan juyin mulkin na ranar 26 ga watan Yuli. A jiya Lahadi, kafofin yaɗa labaran Iran sun ruwaito cewa wasu Iraniyawa mata biyu 'yan jarida za su shafe watanni biyu a gidan kaso a matsayin wani ɓangare na ɗaurin shekaru uku bisa laifin haɗin baki. Lauyan nasu Amir Resian ya shaida wa mujallar da ake bugawa a kullum ta Hamilhan cewa ƙarƙashin hukuncin Najin Bagheri da Elnaz Muhammadi za su yi zaman kashi ɗaya bisa huɗu na wa'adinsu ko kuma ƙasa da wata guda a gidan kurkuku. Gwamnatin Bangladesh ta ce wata wasiƙa da fitattun mutane sama da 170 a duniya suka rattabawa hannu suna bayyana damuwarsu akan wato mutumin da ya ƙirƙiro tsarin samar da ƙananan basu suka domin sana'o'i ya kuma samu lambar yabo ta Nobel Muhammad Yusuf a matsayin wani katsalanda ne kawai daga waje wanda ba a buƙatar shi. Wasiƙa ta yi Allah wadai da abinda waɗanda suka samu ta hannu suka bayyana da ci gaba da cin zarafi a shari'ar Yunus, inda suka yi kiran da a dakatar da shari'ar da ake masa.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi wato karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato bakwai kenan kuma agogon Ghana, za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hawwa Sharif da ta taya ni gabatar da shirin, da producer mu Dadi Bulawi, sai kuma injiniyan mu na yanzu Malam Zubair, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.